wanda suka da wata bari awwal wanda ya zo dai da ta biyar da wata kudu ingaliya da mutu da biyar hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da shida a jiya mun tsaya inda muka yi takaitaccen bayani a kan mutane guda tara waɗanda suka fara shiga addinin musulunci ko suka karɓi addinin musulunci waɗanda su ne Khadija da Ali ibn Abi Talib da Zaid ibn Haritha da kuma Abubakar Siddiq da kuma Talha ibn Ubaydillah da kuma Sa'd ibn Abi Waqqas da Abdurrahman ibn Auf da Zubayr da Uthman ibn Affan gabanin mu ci gaba za mu dan lakasa bayani a kansu a takaice da farko mun bayyana Zaid ibn Haritha sun haɗu da manzoni sallallahu alaihi wasallam a gabanin zuwan addinin musulunci lokacin da Khadija ta ba shi su bayan ɗan uwanta Hakim bin Hizam ya bata sannan kuma mun yi bayani cewa iyayensa masu kuɗi ne manyan mutane suka zo Makka domin su fahimce shi a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallama ya ba wa Zaidu zaɓi tsakaninsa da kuma iyayensa a nan shi Zaid ibn Haritha ya zaɓi manzo sallallahu alaihi wasallama manzo ya tara mutane wajen ɗakin Ka'aba ya yi tabannin Zaid ibn Haritha ya ce ishhadu bi anna zaidan ibni yarithuni wa arithuhu ya tara mutane a wajen Ka'aba ya ce ku shiga Zaidu ɗana ne zai gaje ni ni ma zan gaje shi iyayensa da suka zo wanda sun ransu ya baci sakamakon Zaidu ya bar su ya gaji wani daban amma lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi kenan ya mayar da Zaidu ibn Haritha ɗansa har ma zai gaje shi shi ma Zaidu zai gaje shi iyayensa suka yi farin ciki suka yi murna suka koma garinsu a lokacin da Zaid ibn Haritha musulunci ya same shi nan take ya an sayi fitaccen addinin musulunci haka nan Ali ibn Abi Talib mun lakasa tarihin musuluntarsa a jiya mun yi bayanin wata riwaya da take nuna cewa ya zo ne ya samu Khadija da shi manzo sallallahu alaihi wasallam suna yin sallah bayan sun gama ya tsaya yana kallo sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce masa me kake gani ne yake ina ganin wani abu ne da ban taba gani ana yin sa a gidan nan ba ban taba gani kuma a can gidan mu ana yin sa ba ma'ana gidan Abu Bakari a wancan riwaya da muka bayyana a jiya nan take Ali ibn Abi Talib bayan manzo ya masa bayani ya yi kalimatu shahada yana dan kankani ne shekara bakwai ko goma a wata riwaya ya karfi addinin musulunci a wata riwaya kuma sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu ya ce da manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce masa la aqdumu ala dini la a'rifuhu hatta zina Abu Bakari ya ce ba zan tunkari ko kuma karɓan wani addini da ban san shi ba sai na nemi izinin Abu Bakari sai manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce masa ya Ali in lam taslim fasl hada yace idan ba za ka karbi addinin musulunci ba yace to ka koyi wannan magana mana bai amince ya sanar da Abu Talib ba saboda ana cikin marhala ce sirriya marhala ce ta kiran mutane zuwa addinin musulunci a boye haka nan kuma sayyidina Ali ya koyi bai bayyana ba wasi Abu Talib wace garinsa sai ya dawo ya karbi addinin musulunci haka shi Abubakar Siddiq wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma da autu ahadan ila al-islam illa wa indahu fi kabwa illa Abubakar Siddiq yake ban kira kowa ba zuwa ga addinin musulunci ba ce sai da naga ga jansa da banne ya tafi addinin musulunci yake sai dai Abubakar Siddiq haka nan Khadija wata muka ce babu sabani ita ce ta fara karɓar addinin musulunci a Al-Islam kuma mun bayyana tajruba wanda ta yi wa manzo sallallahu alaihi wasallam domin ta tabbata wannan abu da yake sauka a gare shi wahayi ne sannan kuma ita ce wace Allah subhanahu wa ta'ala ya aika Jibrilu zuwa gun manzo sallallahu alaihi wasallam. Jibrilu ya gaya wa manzo Allah subhanahu wa ta'ala yana gaida Khadija radiyallahu ta'ala anhu. Manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce, ya Khadija, Allahu rabbul izzati yuqri'u alayki salam. Ita ya ce, Khadija, ubangijin izza yana isar miki da sakon gaisuwa. Sai Khadija take cewa, Allahu salam wa minhu salam wa ala Jibril salam. Sai Allah shi ne assalam, daga gare shi ne assalam yake, sannan kuma ni ma ina nuna sallama ta zuwa ga Jibril. Wannan wani babban magana ne. Allah ne da kansa ya aiko mata da gaisuwa, sannan kuma wannan gaisuwa Jibrilu ne mala'ikan da ya fi kowane mala'ika aka aika zuwa ga ita Khadija, saboda karfin imaninta da riga kowa da sai zuwa ga ainihin imani. Haka nan manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce da Khadija, inna Allaha yubashshiruki bi baitin min hatsin fi janna. Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce ni da na miki bishara da wani gida wanda yake kayatacce a cikin aljanna. Mala'ikun Khadija abubuwa ne wanda suke da yawa. A nan mun takaita abin da ya gabata mana ne a jiya, sannan kuma a yau mun ce za mu fara bayaninmu ne da kisar waɗanda suke da kisar musuluntan, waɗanda suke da kisa a musuluntar su, daga cikin waɗanda suka musulunta a hannun Abubakar Sadiq radiyallahu ta'ala anhu, su ne su biyar waɗanda muka ambace su daga baya. Shi ne Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas musuluntansa yana da kissa. Wannan kissa kuwa ita ce, a lokacin da ya zo ya karɓi addinin musulunci, yake yin addininsa a boye, yake yin addininsa a boye, sai mahaifiyarsa ta samu labari, da mahaifiyarsa ta samu labari da ya je gida, sai ta ce masa, labari ya iso gare ni na cewa ka karɓi wani addini sabon, sabon addinin iyayenka. Saboda haka ka bar ainihin wannan addini naka wanda ka shiga, ka dawo kan addinin iyaye da kakanni. A wannan lokaci Sa'ad bin Abi Waqqas ya yi iya ƙoƙarinsa ya danne mahaifiyarsa da ta bari a kan wannan addini. Sai ta ɗauka mata matakai masu yawa a kan ya bar addinin musulunci. A ƙarshe dai sai ta ga cewa mataki ɗaya ne wanda zai razana Sa'ad bin Abi Waqqas. Ta ce mata, wallahi la uti'imu ta'aman wala ashrabu shurban illa idha tarakta din Muhammad ay amut. Sai mata, bazan ci abinci ba, bazan sha ruwa ba, sai in ka bar addinin Muhammad wanda ya zo da shi, ko kuma in mutu ɗayan biyu, ko in mutu, ko kuma ka bar wannan addini da ka shiga. Kitana wannan mata mahaifiyarsa ta ci gaba da zartar da wannan magana da ta furta, ta yanke cin abinci, ta yanke shan ruwa. Aka samu kwana ɗaya fitacce, Sa'ad bin Abi Waqqas bai zo yaro waye ta ba. Aka samu kwana na uku, bai zo yaro waye ta ba. Aka samu kwana na biyu, aka samu kwana na uku, bai zo yaro waye ta ba. Sai ɗan uwansa sunansa Umair bin Abi Waqqas, sai ya zo ya kira shi lokacin su bai musulunta ba. Sai ya ce, mahaifiyarmu tana nan dab da mutuwa, tana nan dab da mutuwa, yunwa da kishiwa zai halaka ta, marmaza ka je ka same ta, in ba haka ba za ta mutu. Sai Sa'ad bin Abi Waqqas ya zo ya sami mahaifiyarsa, sai ya ce mata, ya umma law anna laki mi'ata nafsin fa kharajat كل واحدة تلو الأخرى ما تركت دين محمد صلى الله عليه وسلم. يكو يا شي ما يشي هذا يكي دا شي كنا دلي تلي أجسوتي كو أني دا جسين لا يكن لكي جسوتي دلي يكو جنجا بتاة لي باين تا ما نسي متو تو تلي إنا كني دا يدونا بزن بر الدين دا محمد صلى الله عليه وسلم يتو دا شيبا. imma an ta'kuli wa tashrabi wa imma an tamuti. Ki zo ki ci ki ta da ko ki ci ki ta ki rayu ko kuma ki mutu wannan bai dane ni ba. Yana fadan haka sai ya juya kai da yake fita. Ya juya kai da yake fita. Bayan ya tafi ne sai dan uwansa Umar bin Abi Waqqas ya zo ya kalle shi ya kira shi sai ya ce ka zo albishirinka. Mahaifiyarmu ta ce addinin Sa'id bin Abi Waqqas shi ne addinin gaskiya. Sai ga akan addinin nan ne ya amince da mutuwar mahaifiyarsa. Duk da irin kaunar da yake nuna wannan addini shi ne addinin gaskiya. A wata riwaya kuma da ya koma ya gaya wa manzo sallallahu alaihi wasallama kissarsa da labarinsa. Sai manzo sallallahu alaihi wasallama yake Allahumma hadi ummata. Ya addu'a. Yake Allah ka shigar da uwar sa. Yana wannan addu'a sai ga shi Umar bin Abi Waqqas wato dan uwan shi Sa'id ya zo yana wa Sa'id isharar cewa ta yi da addinin musulunci. Marmaza sai Sa'id ya dawo gida sai ya same ta tana cin abinci tana sha tana shan ruwa. Sai ce ba kin ce ba za ki ci ba ba za ki sha ba ko ki mutu ko kuma ba addini da nake ba ba kin ga haka ba. Ga shi ba ki bari me yasa ba ki bari kin mutu ba kuma ni kuma ban bar addinin da nake ba. Sai ta ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Ba gudu ba da ba gudu ba da da baya. Ta sanya wannan nazarin da kai. Akan su ne Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wa wasaina al-insana bi walidayhi hamalathu ummuhu wahanan ala wahan. Har zuwa inda yake cewa wa jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuhima. Fala tuhima wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa. Akan sabu din Abi Waqqas Allah ya saukar da wannan aya. Yake ku yi biyayya kai biyayya mun wasiya ga mutum yayi biyayya da iyayensa. Amma idan suka jayayya da kai suka dage akan kalilin shirka ka bar addinin ka na musulunci to kada ka kuskura ka dace ka tsare su ba da yayya wannan lokaci. Allah ya wanka kawa abin da ke sa din Abi Waqqas ya aikata. Wanda kada ku manta yana ɗaya daga cikin mutane guda biyar waɗanda shi waɗanda suka musulunta sakamakon kira da da'awar sayyidina Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu. To su waɗannan mutane guda tara su ne suka musulunta gabanin a shigar gidan Arkan bin Abi Aqam kamar da muka bayyana jiya. Wasu malaman tarihi wanda su ne yawancinsu malaman sira suke ganin cewa Bilal shi ma yana ɗaya daga cikin jerin waɗannan su tara ɗin wato za su kasance su goma kenan wanda shi ma ya fita addinin musulunci gabanin a shigar gidan Arkan bin Abi Aqam. Domin waɗanda suka musulunta al-awwalun sun kasu kashi kashi ne. Dukansu kuma sun musulunta a lokacin da ake marhala ta addawa sirriya wato da'awar da ake yi a ɓoye ba bayyana ainihin wannan da'awa ɗin ba. Kashi na farko su ne waɗanda suka musulunta gabanin a shigar gidan Arkan bin Abi Aqam. Su ne su tara nan da muka bayyana wasu suka ce su goma ne har da Bilal wanda kuma wannan kauli shi ne mafi inganci. Domin saboda kasancewar ya musulunta gabanin a shigar gidan Arkan bin Abi Aqam ne malaman sira suka yi sabani har suka sa shi daga cikin farkon waɗanda suka musulunta. An gane a jerin waɗanda ake ganin su ne suka fara musulunta da farko aka saka shi. A ƙarshe aka jamma waɗannan aqwan aka ce shi ne na farko a cikin bayi, shi ne na farko daga cikin waɗanda suka musulunta daga cikin bayi. Wannan yana tabbatar da cewa shi Bilal yana cikin jerin waɗannan mutane waɗanda suka musulunta gabanin a shigar gidan Arkan bin Abi Aqam. Wasu kuma malaman sira suna ƙara mutum na 11 wato shi ne Abu Dharr al-Ghifari. Abu Dharr al-Ghifari wasu suka ce ya musulunta a gidan Arkan bin Abi Aqam, wasu suka ce ya musulunta gabanin shigar gidan Arkan bin Abi Aqam, wanda hakan ya sa shi manzo sallallahu alaihi wasallama ya yi mamaki sosai. Domin a lokacin ana turunta ana koyi kira ne zuwa ga addinin musulunci. Shi kuma Abu Dharr al-Ghifari mutum ne wanda yake Banu Ghifar. Su Banu Ghifar suna nesa da Makka sosai. Tafiya ne mai nisan gaske tsakanin Makka da Ghifar. Yanzu ma aka fara da'awa zuwa ga addinin musulunci har sai Abu Dharr al-Ghifari ya samo labarin da zai shiga addinin musulunci tun gabanin a shigar gidan Arkan bin Abi Aqam. Wannan ya kai abu mamaki. Suna ba da kisar musuluntarsa kashi biyu. Kashi na farko wasu suka ce yana daga cikin almutamarridun almutamarridun sune wanda suke tsayaye tun gabanin aikar manzo sallallahu alaihi wasallama da musulunci suke tsayaye da hankalin su suka fahimci cewa wadannan gumata ba gumata ba alloli bane wanda yake cikin tabautawa suke tsayaye suke daina bautawa gumata ba ta tsayan yadi suke zama su Abu Dawud al-Bukhari yana cikin su daga cikin kabilar Bukhari din yana cikin haka sai ya kula aina cikin kanansa bai kuna ani yake masa ya kula kanansa a ani yake marmata ka je maka ka jiyo mana labari ko akwai wani sabon abu da ya faru domin ina jin bayani a wajen wadanda suke da littafi annabin da zai zo ya kawo mana addinin gaskiya zai bayyana ne a maka marmata ka tafi ya kula kanansa ne kuna ani kanansa da ya zo ko a lokacin ana koyi addinin musulunci da kuma koyewa mai tsananin gaske sai an gama ya tada kai tukuna za a bayyana maka batun musulunci shi da ya zo bai ji wani jita-jita ko wani labari ba sai ya ci sa'a wai karo da sai na Ali radiyallahu ta'ala anhu shi kenan sai na Ali ya karɓe shi ya girmama shi sun suna zaune sai yake kai daga ina kake sai ci ai daga shifar yake yake mai sa ka yake wana ne ya aiko ni yake in zo ko akwai wani sabon labari a maka yake ne ya sa ya aiko ka ka samu sabon labari sai ku shi dai abin da ya gaya ni kenan shi kan shi sai na ali kar ku manta lokaci shi yaro ne mai shekara bakwai ne ko shekara goma suke tattaunawa da wannan babban mutum sai ya fara tarubudi a kan ya gaya masa shi da wannan sabon labari ne banda ya su yasu yan kalila waɗanda suka shiga jini musulunci ba wanda ya sani ya gaya masa ne ko kuma kar ya gaya masa ya dinga tarubudi shi ne sai ya koma gun manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce masa akwai wani da ya zo daga Banu Difa ya zo wai ya ce yana son wani sabon labari da ya faru a Makka ya koma ya gaya wa wansa wanda shi ne ya yi kuɗi in gaya masa wannan batu ne sai manzo sallallahu alaihi wasallama yake masa ka je ka jarraba hankalinsa idan ka gamsu da hankalinsa ka gaya masa amma kada ka bayyana masa komai shi kenan shi sai na Ali ya zo ya haɗu da Ali a wajen ɗakin Ka'aba wanda nan ya mayar wajen matokinsa a bisa al'adar Larabawa duk wanda ya zo ba ko a Makka in bai da matoki zuwa zai wajen ɗakin Ka'aba ya shiga ya kwance sa har ya gama kwanakin da zai sai je sabiji sai yake masa ba dan ba da zan baka wani labarin da dan uwanka wato zai ji dadin jin wannan labarin sai yace wani ne ya bayyana daga cikin mu bai bayyana cewa yana da alaka da shi ko ya tafi addinin sa ba kuma bai bayyana sunan sa ba saboda sha ali na security wani ne ya bayyana daga cikin mu kin da yake ba ta ba tuhumar sa da ƙarya ba halittacce ne mutanen sa har suka lakaba masa da lakabi alani ya fito yake da awon cewa wai Allah ne ya aiko shi da addinin gaskiya ana ta yada jita-jitan a cikin gari ya ce mata ka hadu da shi wanda yake wannan dawa sai sai na Ali ya koyi masa ya ban hadu da shi ba haka ake cewa na kuji saboda ta ayi na suri shi ke na Ali ya ce ku bayar da zai na hadu da wannan mutum don muku bayi su ba wa na cikakken labari sai ce ba zai yi karu da shi ba saboda ni da nake baka labarin nan ban taba ganinsa ba shi ya koyi mata shi ke nan marmaza shi Anis ya koma ainihin can garin su wanda akwai wato nisa tsakanin sa da Makka sai ya je ya tafi labarin abin da ya kasance tsakanin sa da sai na Ali ya ba wa Abu Dharr da Zubair wanda sunan sa Jundub bin Junadata sai ya ce wannan labarin da ka kawo mini sai ya zamsar da ni ba yana bukatar in je da kaina yake yana bukatar in je da kaina dan lamarin babba ne yake lamarin babba ne dan mu mun daina bauta wa gumata muna ganin cewa ba cancanci bauta ba kuma ta ce wani ya fito yana da awon ya zo da addinin gaskiya wannan da mai ne babba wanda ya zama dole in je in ga wannan addinin sai Abu Dharr da Zubair ya dauki budurin sa ya tantare maka a lokacin da ba a cikin gidan Arkam bin Abi Arkam ba ya je maka sai yace da dan uwansa kafin ya tafi a ina zan samu labarin nan idan na je maka yace idan ka je zauna ka zauka a wajen ɗakin Ka'aba nan ne matakaran mutane duk wani abin da yake faruwa a cikin gari in dai kana zaune a wannan waje labarin zai iso maka ya fito da gubari kana da kwanaki yana tafiya sai ya fita wato makka ya fita a gidan dakin ko wajen dakin Kaaba kuma shi manzo sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana kura sai na abin take shi yaro ne wajen dakin Kaaba din domin ya samu labaru abubuwan da yake gudana cikin garin makka ne wani irin jiki take yadawa kullum da take za a kura sai na abin sai na abin kuma idan ya zo in ya ga wani mutum a sako ne ba sanan ne ba da zai kokarin ya tattauna da shi domin ya san a ina yake da ya kawo shi kamar yanda ya kasance tsakanin sa da ni to anan sai ya haɗu da abokan tsari kana na farko yace ya zo da abokan tsari a wajen wace gari ma da ya zo ya gan shi kiji ma da ya zo ya gan shi kana kin kwaje ya kullum ya zo yana ganin sa da ni to zo yace to yani ina ganin sa mutai din nan ba kole dan na zo kwanaki guda biyu uku kana nan wannan yana nuna sai ba kole haka da mutai sai yace eh ba da mutai anan na zo na sauka yace me yasa haka yace dan uwana na tura kwanakin baya san da suka tura ya samu ni labari sai yaje yace mini kaza da kaza da kaza na zo in tabbata yace ka zo ka tabbatar ni yace eh yace ko ta ina zuwa kuma ba da zan san da abu sai in ya ji an sanar da manzo sallallahu alaihi wasallam yaje ya sanar da manzo shi to wannan kabilar da wancan mutumin na kwanan baya ya zo to daga wannan kabilan wani ya zo sai manzo sallallahu alaihi wasallam yake to ina ganin Allah ya rubutawa wannan kabila din alkhairi ka tafi ki ka zo da shi wajena sai dai na Ali da yazo ya zo Abu Zar da Kifari radiyallahu ta'ala anhu ya tafi da shi ko manzo sallallahu alaihi wasallama yace mata labarin da dan uwanka da yazo ya kai mata wannan shine wanda yake da'awar annabi ba kowa bane wannan shine kitanan sai yana manzo sallallahu alaihi wasallama wasu tambayoyi manzo yake mata Allah ya aiko ni ne da dukkan sakonnin da yake aikawa ta hannun sauran annabawa ba ko ni annabi ba ke idan yazo zai tsayawa mutanen sa yake faqala ya qawmi budullah ma lakum min ilahin ghairi hakanan ni ma nazo da wannan addini domin gaba daya mu haɗu mu bauta wa Allah shi kadai wanda ya halicci sama da ƙasa ya komai da komai shi kan Abu Zar yace ashhadu annaka alladhi balaghana min al-yahudi tub'ath fi hadhihi al-umma yace ina tabbatarwa kai ne wanda labari ya iso mana daga gun yahudawa za a aiko ka a cikin wannan al-umma da anan ya dauki kalmar shahada yace la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisa wannan kissa ta musulunta Abu Zar al-Ghifari yakan iya kasancewa cikin jerin waɗanda suka musulunta gabanin a cikin gidan arkan bin abi arkan sannan bayan Abu Zar al-Ghifari ya musulunta sai yace da manzo sallallahu alaihi wasallama wannan kalma da take sharadi ne duk wanda zai shiga addinin nan ya furta ta shin mutanen garin nan sun taba jin ta sun taba ji sai manzo sallallahu alaihi wasallama yake ina ai yanzu lokaci ne wanda muna yin abubuwan mu ne a koyi ai ina ta bayyana wannan kalma ba za ku bar mutane ba sai yace wallahi la usri annahum hadhihi kalma Abu Zar al-Ghifari yace na rantsa da Allah sai na jiyar da su wannan kalma da Abu Zar al-Ghifari yazo a lokacin da a daga na wajen dakin Kaaba yake cikin makin sai ya kokare a cikin wani dutse ya taga muryarsa ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya taga mai mai tsawa la ilaha illallah muhammadur rasulullah sai ka ta ci ne suke jiyo da kansu ka ta ne suke jiyo da hankalin su zuwa kansu saboda su laraba ne sun san ma'anan la ilaha illallah kamar ma'anin yana rusa mata yana rusa manata yana rusa uzza yana rusa dukkan gumatan da suka sani wanda adadin su a cikin dakin Kaaba kadai ma sun kai 300 da wani wannan kalma ta rusa su gaba daya kalma ta ce Allah shi kadai shi ne mabud wannan irin kalma ne sannan kuma jike kusa da suke ji jike kusan nan da suke ji da cewa wani ya fito yana da'awar annansa to magana ya fito dan yake Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba su san kowa da wannan suna ba sai Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hajji shi suka san da wannan suna a din nan da muke ji a hawa gaskiya ne bayan gaskiya ne ma a ce ma Muhammad bin Abdullah ne shi ne yake da wannan annabta sai suka zo suka taru suka yi wa Abu Bakr Zubairi duka kinatna bayan sun watse ne su sai su buru a Harisa su Usman bin Affan su Abdurrahman bin Auf suka zo suka dauki suka dauke shi suka mayar da shi ya dan yi jinya kadan ya samu sauki sai ya tsara cewa manzo sallallahu alaihi wasallam wallahi la uidanna alahum yake sai na tsara mai mai ta musu radiyallahu ta'ala anhu shi ne manzo sallallahu alaihi wasallam yake sifarun kafara Allah ya ba Abu Dharr da Bukhari wannan take yake kabilar ku gaba shi ɗayan ku Allah ya gafarta muku yake ka zauna mun tabbatar kai tabbatacce ne wannan kalma ta zauna zuciyarka wanda kai din nan ya wadata tunda kin ji wanda kuma bai zo ba labari zai isa maka domin haka Abu Dharr da Bukhari shi ne mutum na farko wanda ya bayyana wannan kalma ɗin mushrikan Makka suka ji sun ji su ne a bakinsa kika kace cewa shi babo ne ba bakin manzo sallallahu alaihi wasallam ba wannan kadai ya isa masa da maziya da fadila da mantuba kalmar shahada kai ne na farko wanda ka bayyana shi har na ko mutunce suka ji shi a kunnan su sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai yace ma yace mata yace irji ila kawai ka jiba fadhuhu ila islam yace ka koma zuwa ga mutanenka ka kira su zuwa ga addinin musulunci shi ne Abu Dharr al-Bukhari ya fice daga Makka ya koma can cikin kabilar su yaje yana kira mutane zuwa ga addinin musulunci sai can da dakuwa sai ga Abu Dharr al-Bukhari ya zo da filin su ga baki daya ya zo da kuma wata kabila ma wanda ba a ciki sun fito ba na kiransa kabilar Aslam gaba ɗayan su sun taho gaba ɗayan su musulunci ya kawo su a gaban manzo sallallahu alaihi wasallama yace wannan shine rizal ko kuma sakamakon aikin da ka sa ni je mai na dawa ga waɗannan mutane radiyallahu ta'ala anhu anan kuma manzo sallallahu alaihi wasallama yake buharun safara Allah wa aslam salama Allah shi ma waɗannan kabilu da suka zo na aslam su wa manzo sallallahu alaihi wasallama ya ba su take takin da suke alfahari da shi kaka da kakanni jika da jikoki buharun safara Allah wa aslam salama Allah wannan shi ne Abu Dharr al-Bukhari da kuma iskar musuluntarsa da kuma irin gudunmuwar da ya bayar na zartar da umarnin manzo na yin da'awa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shi ne a wannan kauli ya kasance shi ne na 11 waɗanda suka musulunta gabanni a shiga gidan Abdullahi bin Auf amma yadda shi nan ne waje wato na zartar da ko kuma yin harkoki na addinin musulunci a cikin da ya fara shi manzo sallallahu alaihi wasallam mamaki dan abu ne ana yin sa koyi amma fa ko ya zo daga can nesa ya samu labarin sa kuma ya zo ya riga da yawa daga cikin ɗan garin shiga wannan addini na musulunci shi sa mamaki manzo da yayi sau ya tsaya yana ta mamaki a kan Abu Dharr al-Bukhari can ya saukar da kansa kasa yake walakin Allah ya haji man yasha yace Allah subhanahu wa ta'ala yana shige sadda ayyukan wanda ya so to waɗannan kisa daga cikin waɗanda suka musulunta gabanin a cikin gidan harkar gini a bin arkan mun ji kisar musuluntar sai na ali da kuma kisar musuluntar sa'ad bin abi waqas da kuma kisar musuluntar Abu Dharr al-Bukhari abin da ya rage mana a yanzu shi ne kashi na biyu wato kashi na biyu waɗanda suka musulunta a lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallama yake da'awarsa a turance amma bayan an shiga gidan harkar gini a bin arkan mutane suka iya jin su shafi wani ne shi wannan harkar bin abi arkan da wanda saboda amincewa da shi manzo sallallahu alaihi wasallama ya zaɓi gidansa duk wani wanda ya musulunta sai yake zuwa yake sallah yake karantar da shi ake koya masa karatu har gidan ya zama ta shi ne makaranta na addini musulunci na farko makaranta na farko na addini musulunci wanda aka kafa shi ne gidan harkar bin abi arkan gidan ya kasance gida ne mahabbatul wa'i wurin da wa'i yake sauka ɗalibin ayoyin da suka sauka a Makka sahabin su sun sauka ne a gidan Arkad bin Abi Arkad shi kuma wannan sahabi radiyallahu ta'ala anhu yana daya daga cikin sahabbai waɗanda ba su da galibu ma'ana talakawa ba shi da dukiya kuma shi ba tararre bane ba sananne bane jami'i labarin addinin musulunci ta hannun Usman bin Affan saboda da sai na Abu Bakar ya kira waɗannan mutane guda biyar da suka musulunta a hannunsa kawai ne kuma ya dinga ta duba wani na kusa da shi ko wani yaron ɗakinsa ko wani baronsa ko wani mai masa aiki ko wani ɗan aikinsa yake ɗan tuntuɓa masa da batun addinin musulunci idan ne ya ga yaron su sai ya kamo hannunsa ya zo da shi gun manzo sallallahu alaihi wasallama ya musulunta a gaban manzo in kuma ya ga zagan su da abubuwan da ya tsaya masa gaba ɗaya yake iya da nakala masa kalmar shahada tun gabanin ya ɗauko shi ya zo da shi gaban manzo sallallahu alaihi wasallama wannan arkan bil arkan da ka tuntuɓa masa da batun addinin musulunci sai yake to zan karɓi wannan addini din misabo amma sharadi zan karɓe shi ne a hannun wanda ya zo da sai ga hanya ne kai da isar da wannan sabo na fi son karɓi addinin musulunci a hannun wanda ya zo da shi ku je ku kama ni ku tafi da ni ku je ku nuna muku cewa wannan shi ne waye shi ne ya zo da wannan addini na musulunci in na gan shi da idanu na zan karɓi addinin musulunci ko haka na kai aka kama hannunsa aka zo da shi gaban manzo sallallahu alaihi wasallama ana kuma kowa yana shiga ya ga manzo sallallahu alaihi wasallama yana kallon manzo sallallahu alaihi wasallama sai yake in kana hada huwa alladhi ta'ala annahu nabiyyu hadhihi al-umma fa ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallama ba ta ba da haka kida ga manzo sallallahu alaihi wasallama a jauri ga su zaid ibn harisa ga su abu bakar suna nan a jauri sai ya ga manzo sallallahu alaihi wasallama da ke tararre ne sananne a dukkan tun gabanin wannan gamari ya taso sai yake in har wannan shi ne ya yi da'awar kawo wannan addini shi ne annabi wannan al'umma yake to na ce ga la ilaha illallah muhammadur rasulullah na kama shi an gane kisa aisha radiyallahu ta'ala ana take cewa idan mutum bai san halayen manzo ba qur'ani shi ne halayen sa wanda wannan shi ne muka rasa mu musulmi a wannan zamani idan har ne ya san mu kawai in ya san mu ganin mu din mu shiga da cikin addinin musulunci ba tare da mun ce masa mu wani ne addinin mu kaza ne akwai qur'ani muna da shi kaza kaza ba in ya kallake mu ya ga musulunci a fuskar mu ya ga musulunci a cikin tabiwayin mu wanda ba ne an kira shi zuwa ga addinin musulunci ba zai karbi addinin musulunci saboda shi akan bina da akan yana ga manzo yake ma ga wannan ne yau ga wannan addini yake ko na ga wannan kalma da kake shi ne sababin da kake ga wannan addinin musulunci an ga ko daga nan manzo sallallahu alaihi wasallama ya ga musulmai suna dan kare yawaita suna yawa sai ya zauna yayi karara a karshe ya yi karara ta cewa to ya kamata mu nemi waje wanda duk wani wanda za a jaji a zo da shi wannan waje wurin da zan karantar da ku wurin da kamar mu za mu dinga gudanar ba tare da kuma kowa ya sani ba ya ga da kitar da manzo sallallahu alaihi wasallama gidansa ku ne tararre haka gidan Abu Bakar waje ne tararre duk waɗannan sahabbai da suke shiga addinin musulunci wato gidajen su tararru ne ko kuma ƴaƴan manyan mutane ne ma ga maza a jikin gidajen su a gudanar da harkokin addinin musulunci to addini zai tono sai kuma kina kuma daga cikin su shi kuma tara ne yana karkashin wani da ake kiransa Khalaf Umayya bin Khalaf kamar yadda bayanin zai zuwa gobe an gane ku ya rike yi a lokacin da Umayya ya aike shi ce ku ya zo gun da suke haduwa to shi manzo ya ga babu inda ya cancanta a mai da gidansa makaranta ba sai gidan Arkan bin Abi Arqam shi ne manzo ya mayar da wannan gida ya zamanto masa sansani ya zamanto waje ne mata kada musulmai waje ne kun da ayoyi na sura na surorin Makka suke dauka wanda malaman tafsiri da fira suke cewa babu cin ayoyi da suka dauka a Makka sun dauka ne a gida Arkan bin Abi Arqam wasu malaman tarihi suna haddade gidansa a cikin Makka har zuwa wannan lokaci suna haddadewa kuma ko san nan na san nan da yau mai da gidan Arkan bin Abi Arqam sansanin sa ko kuma wurin da musulmai suke haduwa kuma nan da harkokin addinin musulunci kikanan sai wadanda suke shiga addinin musulunci suka fara da waita sai suka fara ainihin da waita kuma in yana so ya musulunta da wani ko ya gaji sai ya kama hannun sa ya kawo gidan Arkan bin Abi Arqam wato kuma idan suka ji cikin cikin to za su zo su dinga bi suna ganin na ke gudana wasu kuma sai ya zumi ne zai kawo su daga nan kuma in sun ji tsarin Qur'ani sai su karɓi addinin musulunci da kuma aka samu bayan su waɗannan mutane guda tara ko goma ko goma sha ɗaya da sai aka samu wasu waɗanda kuma suka shiga addinin musulunci a gidan harkar jini a Adil Aqsa sannan su ɗin kuma sun kazu zuwa kashi uku ne akwai daga cikinsu waɗanda farkon shiga gidan harkar jini a Adil Aqsa farkon shiga wannan gidan suka je suka musulunta akwai waɗanda kuma daga baya ne an daɗe da shiga wannan gida suka zo suka musulunta sannan kuma akwai mata kenan sun kasu zuwa kashi uku na riga na bayyana a dukkan da ke fari yana samu da cikin waɗannan goma sha ɗaya wasu suna faɗa shi daga cikin farko farkon waɗanda suka shiga addinin musulunci a gidan harkar jini a Adil Aqsa kuma da haka waɗannan sun haɗa da waɗannan mutane na farkon su shine shi ne gidan kansa wato harkar jini a Adil Aqsa na biyu su shine Abu Zar da Bifari a kaunin masu cewa ya musu dinka ne a gidan harkar jini a Adil Aqsa na uku su shine Abu Ubaida bin Jarrah wanda mai sallallahu alaihi wasallama ya baki take aminu hadiri umma na hudun su shine Suhaib bin Sinan Suhaib bin Sinan na biyar su shine Ammar bin Yasir Ammar bin Yasir Suhaib bin Sinan da Ammar bin Yasir rana ɗaya suka musulunta Ammar bin Yasir ya rana ɗaya ya je kofar gidan Arkan bin Abu Arkan zai shiga sai ba Suhaib dama kuma abokin sa ne na kwanta ko sai ya dawo sai ya dawo sai a din da ayyuki ya dawo shi ba sai ba sai ka yi shi ba ne ya ka ne sai amma yake kai kuma ne ya dauka ko ya ta bai dan wanka amma yake gaskiyan da mai dai na zo ne in ji abin da Muhammad yake karantawa in ya gamsar da ni in karbi addinin sa yake ku abin da ya karanta shine ni ma ya karanta ni ya gaba mutum sai amma ya wuce gaba suka rage abuwa suka zo suka shiga gidan har ka gina a harkan a manzo ya karanta musu Qur'ani suka karfi a jini musulun su tare an gani bayan shi kuma amma wato sai ba ban sa ya ce amma bayan ya karfi a jini musulun su ya koma gida ya samu ainihin baban sa ya ce mata baba ba dan gadan ba da zan baka wani bayani amma sai ka mini alƙawari kin ka gamsu ka bi kin baka gamsu ba na fara kar ku gaya kowa na biyu kuma ka kyale ni da Allah shi ka nan sai ya zama da mahaifin sa ya ce nan ma ya ce nan ta ce a kun dan naka bai ma je ya ga manzo ba ya karbi a jini musulmi wanda musulmai sun fara yawaita nan shi kuma ya je ya ce shi magana ya yi magana a jini musulmi a gaban matarsa ita kuma ta karbi a jini musulmi dan a hannun mijinta ba ta ma ga manzo ba ita ma wato Sumayya kamar da za ta zo a jerin matan da suka musulunta a gidan Arkan bin Abi Arkan bayan baban sa kuma Mus'ab bin Umair sai Mus'ab bin Umair ya musulunta wanda tarihi sun suka yi tawa ya suka daina ban karo kuma ta tun gaba na aika manzo sallallahu alaihi wasallama ya farwa kansa zai bi din wasiya sai ya yi wasiya to wanne shi ne Sa'id bin Zaid sai kuma Usman bin Mas'ud Usman bin Mas'ud shi yana da alaka ma da manzo sallallahu alaihi wasallama sai bayan sa Abdullah bin Mas'ud Abdullah bin Mas'ud sai kuma Khattab bin Arab Abdullah bin Mas'ud Khattabin Arab da baki ɗayan su bayanin su zai zo ko kisar su a nan gaba waɗannan su ne na farko farkon waɗanda suka shiga addinin musulunci a gidan Arkan bin Abi Aqab bayan su kuma sai waɗannan suka shiga addinin musulunci Abu Salma bin Asad ko Hudafa bin Mad'un wato ɗan uwan Usman bin Mad'un ko kuma Abdullah bin Mad'un waɗannan duk ƴaƴan mutum ɗaya ne Usman bin Mad'un Hudafa bin Mad'un da Abdullah bin Mad'un ko kuma Ubayda bin Harith Ubayda bin Harith dan gidan fatar manzo ne sallallahu alaihi wasallam yana ɗaya daga cikin shuhada wa badar su goma sha hudu kamar yadda zamu ambace su a lokacin da zamu bayani akan yakin badar shi ya to Ubayda bin Harith bayan da bayan bin Harith sai Umar bin Abi Waqqas Umar bin Abi Waqqas shi ne dan uwan Sa'd bin Abi Waqqas wanda muka bayyana fitar musulunta sa kafin da ya gudana tsakanin sa da mahaifiyarsa ko kuma Mas'ud bin Qari
مصدر الآية فكما تناجد الأمر فإن حاجب بالأمر ونجد فكما هذا كلمة أرام بسيئين فكما الله في أبيرة إسرابية في خليس في مهدافة في آمر بن ربيعة في عبد الله بن إزاس فرق من عبد الله بن إزاس ونن ينا تودد السوء كان كان منذ صلى الله عليه وسلم من الرضاع كما إنه مكتبين هذا الغبارة فأنا عبد الله بن إزاس في أبو أحمد بن إزاس ونن كان كان عبد الله بن إزاس فان سأخر في أبو ثالث وفي كان كان سينا علي في واجر في سينا علي أما كما سينا علي كذن في واتا لوبا منذ صلى الله عليه وسلم يلي ذاتي فدنان سو حاتي بن الحارث فدنان سو قصاة بن الحارث ودنان سوما تائم بسيئين هذا كلمة فدنان كما سو السائد بن عثمان بن مدعول ونن تنجد عثمان بن مدعول يوان ديه باتا السائد بن عثمان فكما النحار ونن لك بن سيسون انسا معين بن عبد الله فكما عامل بن فحيرة عامل بن فحيرة دارا لينا تسمو لندعيك أذكرة ثم أبو بكر يا مسجد تتكي كما تنسل مسجد بابا لا رجل بني ما جاني بكي مسجد هنا ايه لجا تنسى ابو من صلى الله عليه وسلم ما تعجي خالد سيكما خالد بن سعيد خالد بن سعيد فان خالد بن سعيد سيكما حافظ بن امر حافظ بن امر سيكما فانسى ابو حجيسى وانت سونا سمع عتب انا جرنسى مع عتب سيكما واقف بن عبد الله سيكما خالد بن بخير يا عامر بن بخير يكما آكل بن بخير ولن نجدك أيام سيئين ولن نم ثم سلنسى لي أبايا ودن سن أما تكن ثم سلنسى لي أجدا أرقا دين أبي الأرقم فكما ما تند تكن سلنسى أجدا أرقا دين أبي الأرقم نفر كفات ما دين في الخطاب فات ما إرق خطاب واتو إرقر أمر بن خطاب فورد خارجة أمر بن خطاب مسلنسى فهو رأى أن الجنة مجد دواني أسلت ثم سلنسى لي أبيك في الدعوة الضرية لكن لأيك كرة الدين المسلم في أقوي وبعد أمرني أبينا أين كنت أراجوا هذا الدين المسلم في بعض وكما أزماء بنت أبي بكر أزماء بنت أبي بكر وأتوين كنا سينا أبو بكر كنا يا والآيشة في آيشة بنت أبي بكر أليس كنا لكي وتنا لكي كان أكوكو نيكو فضو أنداني كنا كنا تنكرني كنت كنا أكرما ألوكة بكر بها دين المسلم كنا أرجالين أكرما فكما أسماء بنت أمي أسماء بنت أمي فكما أسماء بنت سلامة فكما فاطمة بنت المحلل فكما فقيها بنت يسار وثنا كيوانا فقيها بنت ياسر وثنا كيوى أرقوى أمار بن ياسر وثنا كيوى وانسان في أمار بن ياسر وانا كما فقيها بنت يسار باياسر فرملا بنت أبي أرض فكما أميمة بنت خلق في سمية وكي مكا عم بكيت أبايا فمسل انت عن مجل سياسر وان سمية يكتو ما يتير أمار بلياسر وان نم سوني ودن دعاك سامو فكا مسل انت الوقت سن دعاك كيرا زوا تأجيل مسلش أبوانسي هذا دنسو هذا دنسو جاكي سوكن سكن انداني جاكو فوما شاكايا ودن دمكا عم بكيت أبايا sannan kuma jama'an da suka musulunta a gidan arkan din abu arkan sannan kuma jama'a ta goma idan ka hada adadin su zai kusan 60 ko zuwa 60 din waɗannan dukkan su sun musulunta ne a lokacin da ake kira zuwa ga addinin musulunci a jurunce a baba da umarni a bayyana su ba wannan shi ne marhala na farko na zuwa kira zuwa ga addinin musulunci kira zuwa ga addinin musulunci a ɓoye ba a bayyana sai gawani gawani adadin waɗannan mutane waɗanda kusan 60 ne su ne suka fara shiga addinin musulunci a bisa kashi kashin nan da muka bayyana guda uku zuwa hudu bayan wannan lokaci ne da waɗannan mutane suka shiga addinin musulunci sai Allah subhanahu wataala ya saukar da wata aya wacce take ba da mar'ana ta farko ta da'awa ko kuma ta bayyana da'awa zuwa ga addinin musulunci ita ce a wata Allah subhanahu wataala ke cewa wa anzir ashiratak al-aqrabin Allah ya saukar da wannan aya ma'ana ka gargaɗi ɗan uwanka makusanta ana an baya manzo umarni ya gargaɗi ya kira banu hajin da banu abdulmutallib da su kaɗai ya kira su zuwa ga addinin musulunci banda sauran larabawa na makka banda su a wannan lokaci ne manzon sallallahu alaihi wasallam san zama ya fara su yake yana da magana duk banu Abdul Muttalib da banu Hashim da baki sai su zo su taro yana da magana sai ya fara su gabaki ya kamar sai su cin ciki sai su abin da yake faruwa kuma suna sane amma suna gani abu ne kamar yasa ne abu ko kuma abin ba zai tafi ba shi ne suka yi wajibi abu a lokacin da manzo ya fara su ga baki dai banu Abdul Muttalib da banu Hashim zai yi magana sai Abu Lahab wanda kasanta ne sai ya tafi ya tafi sai ya ce masa fa haka duka banu Abika fa in aqamta ala ma anta alayhi fa huwa ansaru alayhim yake fa huwa ansaru alayhim min an yasiba duka banu batun Quraysh yake masa mun san abin da yake gudana da abubuwan da kake aikatawa a cikin dare ba abin da ban sani ba yake ka baka karba wannan abu da kake yi a tsakanin wato wanda kake da alaka da su shi ne banu Abika kenan wanda kake da alaka da su yake ka tsaya a kan abin da aka san ka da shi na asiri iyayenka da kakanninka shi ne wasu sauki ga karantawa su taru a kan mu wato yana nufin dangin mu saboda shi dangi ne a cikin banu Hashim shi ne wasu sauki yake wata mutuhum al'aya ko sauran larabawa su zo su agaza musu da sojoji ko da jama'a mu da mu Abdul Muttalib da banu Hashim ba za mu iya yakan su ba saboda haka ka dangana ka haka yake shi ne ya fi da haka ya zo ya kasance sai ya ce mata fa ma ra'aytu ahadan fa aradani abidi bi sirri min ma fi sirri yake ban ga kowa ba babu wanda na gani da ya zama ƴaƴan ƴan uwansa ƴaƴan iyayensa da wani sirri irin abin da kai ka zo da shi ban taɓa gani mutum da ya nema wa dangin da sirri irin sa ba abin da shi Abu Lahab ya gaya masa kenan dan to kar manzo ya magana ba sai ya kace manzo shi kuma manzo da Abu Lahab ya wannan magana shi kenan bai yi magana ba sai wannan taro din da ya watsa bai isar da sakon da Allah yake yi bisar ba saboda ya ga maslaha a wannan lokaci ya jiro ya neme su wani lokaci daban wannan shine haduwarsa da banu Abdul Muttalib da banu Hashim dangin sa sai kuma lalle ne ya isar da wannan sako a harshen sa da banu Abdul Muttalib da banu Hashim shi kuma sai ya fara su da baki ne yake yana da magana yana fara su sai ya ce alhamdulillah أحمده وأستعينه وأنا من فيه وأتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ثم أن المقدمة ينالون أجندة يجب أن يبين له ثم يأتي يا بودي وألا ينا بودي مسا ينا إيماني بكي ينا بوغل أجريكي ثم ينا شيء بعد هذه أجندة وفاتي أما ينا شيء دارا kuma ta ku wani abin tarayya a tare da Allah subhanahu wataala bayan ya gani wannan yake inna ra'ida la yukazzibu ahada yake ai mutumin da mutane suka wakilce shi ba zai wa mutanen da suka wakilce da shi ƙarya ba mutum ne mutane suka amince da shi suka wakilce da shi akan wani abu ka ga so bana abu kaza to idan mutumin ya zo ya bayyana musu wani abu ba su kare ta ba saboda su ne saboda amincewa da shi suka wace ta shi sai yake wallahi alladhi la ilaha ghayruhu yake inni la rasulullahi ilaykum yake ina rantsewa ubangijin da babu wani abin bauta sai shi ni ma'aikin Allah ne zuwa gare ku hasa wa ila nasi amma Allah ya aiko ni bunku a kebance ya aiko ni kuma zuwa ga mutane ga baki ɗansu ya ce musu wallahi la tamutunna kama tanamut yake ina rantsewa da Allah za ku mutu kamar yadda kuke yin bacci a nan ya fara magana bacci ne in kuna inkarin mutuwa duka ba da inkarin da wasu ai kuna yin bacci kamar yadda kuke yin bacci to za ku mutu sai yake wa na kuma sunna kama tasar kidu kamar yadda kuke farkawa idan kuka yi bacci ko in kuka mutu kuma za ta je ku wannan ya amfani da hankalin su ne bai kawo musu Allah ya ce kaza ara kaza bai karanta musu aya ba wannan shine salo na kiran kafiri zuwa ga addinin musulmi kada ga masa aya saboda ayan da zaka yi bai imani da shi ba kai amfani da hankalin sa
haka dai ya san yana yi bacci kuma ya san yana farka wannan ya sani to da kake mutu to kana mutu za ka mutu kamar yanda kake bacci haka ne ya yarda da ka kuma in kace maka kamar yanda yake farka in ya mutu za ka ji ka cikin kabarin sa wannan ma hankalin sa zai dauka kuma ka rake mutu kuma wala tuhasibunna bima ta'malun kuma dukkan abin da kuke aikatawa za a muku hisabi akai yake mutu yake kuma wa inna al-janna aw nar al-janna ce ko wuta ku duba fatara irin nan manzo sallallahu alaihi wasallam kuma wadannan jinnoni ba abin da ya bari an gane za ka ina rayuwa da baki ɗinsa za ka rayu ne ko shekara dubu ko dubu biyu za ka yi ko za ka zo ka mutu an gane kuma ya kaji lahira da baki ɗinsa cikin wannan jinnoni yake in kuka mutu kuma za ka yi ku a lahira kuma ya faɗi hisabi yake in kuma ka faru ku ba ka da ku za a muku hisabi duk abin da kuka aikata ana yake in ma ku za a janna in ma kuma sai in ma kuma wuta sai ya kara mutu haka da lokacin da ya kara mutu haka duk suka ce suka kasa yin magana saboda ya kafa musu dalilai ne da hankulan su ba zai musu ce da labari da ana ne kan tara ce da labari an gane ko su kan ce su suka kasa abin su hatta shi abu na su yana ci da su kan kuro sai abin ta mu shi ne wanda ya fito ya yi magana yake hanji yake haka hanji ya bunni ya bunni ala ma an ta alayhi wa inni ma an na'uka ghayra anna nafsi la tuta la tuta ra'ani ala tarki dini abdul muttalib yake dana ka je ku wannan abin da ka zo da shi ka je ku yake zan kare ka iyaka san dina sai dai raina kusiya ta ba bajan bajan ya barni in bar addinin abdul muttalib ba to baban sa abin da abu da yake fara yasa maka ne abin da zaka iya karbi na dan kare ka anan nan manzo sallallahu alaihi wasallama ya fitar da sakon umarnin da Allah subhanahu wa ta'ala ya baki da yake wa anzir asirata kala kafi sai ya isa ka kuma wannan sako manzo sallallahu alaihi wasallama ko wata ayara kuma da take gama ko take gane dukkan mutanen Makka ta sako Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar masa yake fasba bima tu'mar wa arif anil mushrikeen yato dukkan abin da ake baka umarni ka karanta ka aikata ka fito ko ka bayyana shi ko wani sannan kuma ka fito kai tarai ka ce ba ni ba shirka ba ni ba kafirci ba ni ba mushrike ba ni ba kafirai an shiga wannan mahala ɗin kuma mahala ka bayyana da ya zuwa ga addinin musulunci kake dole na farko bayyana musulunci zuwa ga danginsa na biyu kuma zuwa ga larabawa ga baki ɗaya wanda danginsa ne da kuma wanda ba danginsa ba da wannan ayara ta farko kun ga mu ne wanda ba nufin ne za a zo a shiga a tattauna ba abu ne da ya gama gari gaba ɗaya ko ban ga sannan za a da sannan ya ha san dutsensa ba a lokacin larabawa suna so su isar da wani sako suna so dukkan gari su ji zuwa suke su hau kan dutsensa ba idan suka in suka sanna da ke a tudu ne dukkan za su ji abin da ake faɗa kuma ko kan Allah alaihi sallama ya san dutsen sa ba ko ya taba mun yasa da kai yana kiran kabilu kabilu da suke cikin ainihin wato a cikin Makka mutum ya bani sihir sai kabilan da suke ji an abbace sunan su sai su fito kwanci da farfatar su sai su ya bani aji sai su fito kwanci da farfatar su ya bani kai sai su fito kwanci da farfatar su sai dinga kiran kabilu kabilu duk sai dai kira dukkan kabilun Larabawa ma waɗanda suke zaune a cikin Makka sai suka zo suka taru ma can a wajen dutsen sama duk suka fito wanda ban samu ya fito ba to ya wanke da ɗansa ko ɗan ƙwansa ka ce da yake faruwa suka zo suka taru da suka taru sai manzo sallallahu alaihi wa sallama yake mutu lau akbar sukun anna khaylan wara hadha alwadi turidu an taghira alaykum akuntum musaddiqiyya in na baku labari a bayan wannan dutsen nan na gaba akwai wasu dawakai da sojojin su sun zo suna so su kawo muku hari su yake ku za ku danganta ne ko za ku kare kari an gane ai kun ga lamari ne babbai bayan dutsen nan ba a ganin komai a tare su yake idan nake muku a bayan wannan dutsen akwai wasu dawakai da sojojin su sun zo za su yake maka za ku danganta ne ko kuma ba za ku danganta ne ba suka ce wallahi ma jarabna laka illa firqan fa mutabatan ka da komai ba sai gaskiya kana sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce to kin ba kun tabbatar ba kanku ba ku sani da komai ba sai da gaskiya yace inni nadhirun lakum bayna yaday adabi kareem yace inni nadhirun lakum bayna yaday adabi kareem haka ita ce magana ne gamsarwa yace ni ne gargadan ku abinda zai zo akan abinda zai zo tare ku nan gaba kadan na azaba da sanane kin ba ku bar wannan asiri da kuke yi ba magana ya kare haka ita ce magana amma na ce sai abu na ya kafu wani kuma a cikin gaba yace tabbanda ka sai sa'iran yaumi ya muhammad hal hada jama'atana haka ke tabbanda ka kaman daji mutum ne ka zama to halakacce mutum dan wannan kawai ka zo ka tara mu ba ran da ya magana daga cikin dukkan birnin nan sai suka zo suka taro abun lahar shine ya faɗi wannan birni yana faɗan wannan kuwa manzo sallallahu alaihi wasallam yana komawa gida domin ya kwantar da hankalinsa cikin jama'a irin wannan taro kuma jama'an da suke jeda ba su taɓa sanin sa da ƙarya ba wani ya zo ya tunta shi ya ce masa tabbatar da ka dan wannan abu kawai za ka zo ka tara mu hanta shi da ake ranta da ya ɓaci akan wannan magana yana zuwa gida Allah subhanahu wa ta'ala ya turo Jibrilu ya ce bismillahir rahmanir rahim tabbat yada abi lahabin mutum shi ne lahalaka an gane ya ce tabbat yada abi lahabin mutum aka nasarta masa ma halaka din har kitse so biyu aka nasarta halakan zuwa ga hannayensa kuma aka nasarta halakan zuwa gani Allah ya ce ma agana anhu maluhu wa ma kasab dukiyan da yake ji da shi da abin da ya tara ba za su nasa amfani komai ba a lada farasuna naran za ta la'ab an gane ya ce saboda muqatala irin na Qur'ani da ke ji sunansa Abu Lahab ne ya ta siffanta ainihin wuta da la'ab an gane farasuna naran za ta la'ab zai shiga wuta wanda take da furuna wanda take yada wuta ko'ina وامرأته حمالة الحطب أو حمالة الحطب حتى لما تنسى يسمى أم جليل يسمى ذاتي في جوزة تاريخ تجيها حبل للمثل دا جلجة تدوى دا تجيها أجاكا حتى تدري تجيبوها وانا أعودنا وانا الكورة إن تتوكا تبو دا تسلية دا كنفر ومن ذو صلى الله عليه وسلم عن كلي كوني على كتبا من ذو بني فهو النهار تسيني دا حتى وزوة تسلشي duk gaba daya ayoyin Qur'ani idan suka sauka ana karanta da musulmai ana fassara da su su kuma kafirai da mushrikai ana magana da hankalin su ne a hankali ake musu magana kamar da muka bayyana shi ne hanya na muƙabala ko kuma wa'azi da arewa da ba musulmi ba to sai sahabbai suna zaune a gidan arkan duniya da arkan suna tattaunawa wai suka ce to duk yan ayoyin Qur'ani waɗanda suka sassauka mu manzo yake karantawa yake fassara mana kamar yadda Abu Dharr al-Ghifari ya ce ya bayyana kalimatu shahada ba su taɓa jinta ba suka ji wane ne kuma zai iya fitowa ya bayyana Qur'ani ka san waɗannan kaya akwai wani misali da aka saukar mana muna karanta shi a nan ne muke ɗaukar shari'a muke ɗaukar duk addinan mu ba a sa muke ba kamar addinan su na magudanci wa zai iya bayyana musu karatun Qur'ani ita nan sai Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu sai ya daga annu yace ana usri kumuhu yace ni zan biyar mutu sai na kuma nan wannan Qur'ani din a ka san mutanen nan ba in ka ta to a biyar mutu ne yasa suka ta da magana tunda kun ta da magana ni fa sai na biyar da su Qur'ani nan sai dai su kace رضي الله تعالى عنه اي باقي الكلام يا بوتي سيكون اجل الاركم بين اجل الاركم سيكون كاري وجل لاكي صابة لكي لن يكون مجل تلالك سيكون كاري اين يكون وجل لاكي صابة عبد الله بن مسؤول رضي الله تعالى عنه سيكون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكفر الله الرحمن الرحيم الرحمن
علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، والشمس والقمر بهتفان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان. Yaka ta zuwa waɗannan ayoyi suka zuwa gabaki ɗaya a kansa suka ce a wani irin magana ne wannan tsararren magana a ina yaji wa ya tsara mata sun san magana ne sun ƙwararru ne a larabci sun iya larabci sai suka ga wannan magana ya fi sun iya larabci da suke jiyawa sai wani ya ce a ayya ko ba ku gani ba ne ai waɗannan abubuwan da suke aikatawa gabaki ɗaya akwai wani misalin su wanda ake aka ba su a cikin suke samu wannan abubuwa to anan da suka san ashe musulmin suna da misalin da suke karkan karantarwa su a ciki suka rage suka ce to me ya sa yanzu ya bayyana mana ai wannan raini ne raina mu kuma zai mu kuma manya zai nuna mana raini sai suka tura masa samari suka zo suka tare shi suka masa duka kiris cikin irin dukan da aka yi wa Abubakar lokacin da ya bayyana kalimatu shahada a ƙarshe ne har ya suma da ya farfaɗo sai sahabbai suka zo suka ɗauke shi suka koma da shi radiyallahu ta'ala anhu shi yasa idan ana sakin shi sakin shi aka ce masa wane ne ya fara bayyana karatun Qur'ani sai ku ce Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu bayan waɗannan abubuwa sun zo sun kafe shi Allah ya umarci manzo ya bayyana wa mutanensa ya bayyana wa dukkan larabawa gabaki ɗaya babu wani wanda bai san addinin musulunci ba to ya nema wa kansa wasu hanyoyi waɗanda yake bi yake kiran mutane zuwa ga addinin musulunci waɗannan hanyoyi ne guda huɗu hanya na farko shi ne kasuwanni yake iya bin kasuwanni baki da suka zo yakan iya jansu yake karanta musu Qur'ani yake musu wa'azi wasu su musulunta wasu kuma su bayar masa daraki wanda ba shi da kyau wuri na biyu kuma yana karɓan baki idan baki suka shigo ko ma ba ran kasuwa ba ne yake iya taro su ya karanta musu Qur'ani ya bayyana musu addinin musulunci na uku kuma shi ne a ba da kabilu daban-daban yake iya turawa ko yaje da kansa zuwa gun wasu kabilu ya yi musu wa'azi na tabo shi ne alfara ƙauyuka yana bin ƙauyuka yana kiran mutane zuwa ga addinin musulunci waɗannan hanyoyin da yake bi gabaki ɗaya ɓangaren kasuwanni akwai kasuwanni shahararru kamar su kukan kamar su madina duk waɗannan yana zuwa manzo sallallahu alaihi wasallama ya samu kuma baki da yawa waɗanda suka zo kasuwa waɗanda suka shiga addinin musulunci haka na cikin kabilu haka tsayinka da yake zuwa an gane a yi daga nan ne sai su mushrikan Makka suka fahimci hankalin da yake tattare da su domin a yanzu wannan abin naki ba yana bukatar ya tsaya a cikin garin Makka ba in har ya haɗu cikin wasu ƙauyuka a jeje na kasance yana da jama'a a lokacin da ya waye mu muka kore shi yana da gunda zai je ya fashe abin da ya kamata marna za mu zo mu ɗauka mata wani mataki wanda zai hana yaɗa da'awarsa wasu kabilu su zo su karɓi wannan addini in muka kore shi ya je ya fashe a wajensu saboda haka sai suka ƙirƙiri hanyoyi daban-daban kamar haka abu na farko shawara a zo a zauna a duba masu hankali a tattauna a gyara abu na biyu kuma wato kotu musulmai da yi musu injilanci da wulaƙanta su an gane ba tare da an dake su ko wani abu ba marhala na duka wani azabtarwa zai zuwa nan gaba amma yanzu duk wani musulmi a dinga masa injilanci sannan kuma na uku shi ne kawo wasu shubuhohi ma'ana wasu abubuwa waɗanda ba su sa shakka cikin zukatan waɗanda suka tafi addinin musulunci shi ainihin wannan addini gaskiya ne kuwa su dinga kawo wasu shubuhohi waɗanda zai sa musu tarattare sannan kuma na kuma shi ne kautar da mutane musamman baki masu shigo wa Makka su karfi in suka shigo a dinga hana su saboda haka abu na farko suka ce shawara suka fara manyan mutane na Makka waɗanda ake ji da ra'ayin su shi kanan suka ce to dalilin wannan haduwa namu
mutabar wasu hanyoyi waɗanda duk bakin da suka zo da wuraren da Muhammad yake zuwa ya yada da'awarsa mu je mu fata masa suna mu faɗi waɗannan abubuwa. Haka sai Walid ibn Mughira sai yana da annabi sai yana da magana yake ya kurai ajli'u amrakum ala kalimati wahida fala tatlifu fa innahu in ikhtalaftum fala yastami'a ilaykum ahad. Yake ni da rana ku haɗu a kan kalma ɗaya kan wanda za ku ce shi ne duk bakan da ya zo ku ce shi sannan abu kaza ne. Amma mata ba ku haɗu a kan kalma guda ɗaya ba, wasu su ce shi maraji ne, wasu su ce shi barakaci ne, wasu su ce makaraci ne, wasu su ce bauta ne. Kenan kun gama da kanku. Saboda waɗanda suke zuwa makan nan ba ta hankali ne, don ke in gaskiya ne lamarinku me ya sa bakinku bai haɗu ya zama ta yafi ba. Ku ji Walid ibn Mughira ko suka ci ƙarfa wannan gaskiya ne. Amma farkon wanda ya kamata mu shawarce shi wanne abu za mu zaɓa, duk saƙon da zai shigo maka za mu cece shi da mutanensa da wannan abun kawai. Ita Walid ibn Mughira yake da ku ba da naku ra'ayi in ji tukuna gabannin isa wani ma nawa ra'ayi. Sai suka ce naqulu lahum innahu majnun, za mu ce shi ma ta ne dukkan mu za mu haɗu wanda ya shigo mu ce shi ma ta ne kada ta rabe. Sai Walid ibn Mughira ya ce amma wallahi innakum alimtum innakum alimtum ma huwa bi majnun. Yake ai kun san da cewa shi ba ma wata kidan kun san da aka tare tunda kun san shi ba ma wata kidan. Idan kuka ce shi din nan ma wata kidan sai suka je suka gani ai kowa ya san ma wata kidan, daga ba ku wasu alamomi na hauka a tattare da shi, za su kai ya taku kuma su gaskanta shi. Kika na sai suka ce naqulu lahum innahu sha'ir. Sai yake ayya ama wallahi innakum alimtum ma huwa bisha'ir, kun riga kun sani ai shi ba mawaki bane. Ku sani a cikin waɗanda za su zo akwai mawaka, in kuka ce su ma mawaki ne za su je su faɗa shi, za mu faɗa shi ce abin nan waƙarshen nan nata kai mana in kai mawaki ne. In suka faɗa shi ya karanta musu ayoyin Qur'ani za su san waɗannan ba waƙoƙi bane. Dai waƙa ne dole za a sami shi yana da wajiri, waɗannan nan dole za a sami shi yana da aro, yana da zarfo, su waɗannan abubuwa babu shi a cikin abin da yake karantawa. Sai yake sai suka ce to wa naqulu lahum innahu lasahir, za mu ce da shi matsaji ne. Sai yake wallahi laqad alimtum innahu wa laqad alimtum ma huwa bisha'ir, kun ga ya kunta laqad alimtum ma huwa bisha'ir, kun ga ya kun san shi din nan ba matsaji bane. Kun ta ganin ta kuna yin tsafi ne har a cikin wanda suke shigowa mata akwai sanayen tsafi. In kuka ce shi matsaji ne ko za su jarrabe shi da zaɓi, in suka ga sun jarrabe shi da zaɓi lamarinsa ba zaɓi bane, za su karyata ku su gaskanta shi. Sai suka ce naqulu lahum innahu lakazzabun, za mu ce shi mata yaki ne. Ya ce amma wallahi antum alladhina lakkabtumuhu bil alim, ya ce ayya kun manta ku ne ma da kanku kuka lakkaba mata da suna kuka ce alim. An taɓa gaya wa maka yaki alim? Suka ce wani rubutu mutiya da mumun gagara menene me za mu ce to mun bar masa da marshe abin da ka fada shi za mu ce. Kika nan sai wani rubutu mutiya sai ya ce ka kudan saurara ne zai yi ɗan tunani. Mun ɗan tana don abin yana buƙatar tunani. Kika nan sai suka kyale shi yana zaune. Kan sai ya ce da kulu da kuka na kuntum innahu la sadiq, zamu ce da shi din mazabi ne. Yace wa huwa aqrabul aqwali ila sawab, shi ne dama dama a cikin abubuwan da suka fara, shi ne dama dama abin da yasa yace shi ne dama dama. Shi suka ce da baki shi mazabi ne, sun san yana daga cikin manya manyan alamomi na tsafi a raba tsakanin ɗa da uba, suka kasancewa sun shafu da tsafi a raba tsakanin mace da mijinta, a raba tsakanin aboki da aboki wanda suka shafu, duk ana yin sa da tsari. Kamar yadda Allah ya bayyana a farkon suratul Baqara yake magana kan tsari, Allah yake cewa wai ta allamuna minhu ma mai farqona bihi bain al-mar'i wa zawji dan yake ta magana dama dama shine a ce shi mazaji ne kana sai suka bai a haka da su ce shi mazaji ne shine Allah subhanahu wa ta'ala idan ya saka da ayoyi guda 16 cikin suratul mudaththir akan shi wali bin mughira an gane ai inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inda yake cewa
إنه
فكرة إنه فكرة وفكرة فقتل كيف فكرة ثم قتل كيف فكرة ثم نظر ثم عبس عبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر أنظاري أي فيه نظر ينسناني كمين بيش أدام بايت الوقت ينسناني كمان سبحانه وتعالى saboda fasaha da balaga ya kira mana irin su ko kuma da irin jiki da kai da yake yi ta kaman sa cewa dukkan larabawan makka sun bar da maraka hannunsa ya faɗi ta abin da ya faɗa ji ta shi inna mufakkara wa qaddar fa kuti da kai fa qaddar kuma kuti da kai fa qaddar wannan addu'a ne mummuna a gare shi kuma na da sanan yayi tunani kuma a baka na baka sanan ya murɗe fuskarsa yanki shi ya roƙan a gaban ku aka ga kuma girma amma mun ga wai duk da nan bai akan tafi ne kuma kuma aka ga wata kuma aka bara ya saka kuma kuma ka bara makan da baki da ya mutu kuma ya tura mutu baya ya nuna girman kansa ya nuna girman kansa ya mutu kuma yake kuma ku ga baki da ku kawai akan wannan yaro mun ga muna tattaunawa فقال فيه إن هذا إلا سحر مؤثر وإن كون تاهل وإن أبو يوسف ثم قال ويا رجال مثل هذا الأباء أي أي يربط مثل أن تيربط أبو كده أبو كده يربط وإن تاهل يكو يبس 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 أنجاني فيه أن يسيب مساكدة وإن نسيب وفي قول يبس يبس أن يسيب أروي بدا هو مساكدة أسل سورة البتاكر أي رسم أساسا فأن الوقت فيه سكت أوتي وإن عينا دلو تسيب أبو يوسف kana take 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 za su go maka da shi an tura wasu mutane musamman aikin su taron baki idan suka kai waɗannan baki kuma idan suka kai waɗannan baki kuma to za su dinga ainihin ba su abinci da yi musu kasan da za a musu rai domin abin da za su faɗa ɗaya ya samu kasuwa su ce masu ai a wannan garin da kuka zo ba kamar yadda kuka saba bane akwai wani matsafi in kuka shiga kar ku ba ku kuskura ku zo ku saurari maganarsa don shi har kun saurari maganarsa to tsarin da zai sa ku bar addini iyayen an gane suka dinga kai mutane a ainihin suna mutu a ainihin wannan magana sannan kuma suna wa su mumunai kan iskili kamar yadda Allah yake wa innal ladina ajramu kanu min alladina amanu yadhakun wa idha marru bihim yataghamatun idan musulmi yana wuce sai ce kun ji nan ka dai shi wani shi ne kaza da kaza da kaza a je ke shi a dage shi a turka masa yawo a wulaka shi dan ya yi shi ya bara jini mutane an gane sannan kuma suka dinga sawa su ya sa musu su ba'a suka ce a sakirul awwali na sahaba sai ya kunna alaihi bukra kamafiya a yadda na abubuwan da yake karanta nan ta su riyoyi na mutanen da ya rubuto su cikin ne yake zuwa yake ga muku an gane suka ce iki annabi ne manzo ne me yasa ba sai shi da dukiya ba me yasa ba sai shi da kurnakai ba me yasa ba sai shi da kaza da kaza ba kuke ma ya hada rasul ya kula da abu wani shi da aswa kuma ina nan take ba wani annabi ne kuka ba gani annabi yana cin abinci kuka ba gani annabi yana zuwa kasuwanni yana cin kai ai in annabi ne na gaskiya ba ya cin abinci ba ya zuwa kasuwanni ko ai ga ya mutu haka ma ya tare annabi ya ce wa arsalna qablaka min al-mursalina illa an illa innahum la ya'kuluna ta'ama wa yamshuna fi al-aswa to kike ya ga irin wadannan subhanallah sannan kuma suke kare ainihin mutane domin kada su shiga ainihin addinin musulunci to ana nan cikin wannan hali sosai a sosai da bu'amr sai ya shiga sosai da bu'amr ya shiga makka mutum ne maraki sha'iri ne basira kuma muna da gunkin lokaci za mu shiga cikin abin da ya kasance tsakaninka da ainihin Larabawa idan kuma ka dogara da kaka anan in ya zuwa gobe insha Allah za mu ci abin da ya gudana tsakaninka a tsakanin waɗannan mutane mai shekarun Makka da Sufai kisa ce na ban mamaki sannan kuma za mu bada bayani akan tarihi na musuluntan Mus'ab bin Umayyah an gane ai sannan kuma da tarihin musuluntan Jabir bin Abdullah wanda kuma daga nan za mu ci gaba da bayani akan matakan nan da suka ɗauka da muke bayani a yanzu da yake ci yawa sai suka canza wani sabon mataki shine mukaraba da tattaunawa da Abu Talib ya hana manzo sallallahu alaihi wasallama yin wannan abu da yake yi wannan da ya dogara sai suka kawo wani sama shine na azabtar da dukkan waɗanda ainihin suka musulunta wato idan muka karasa wannan za mu shiga bayanin mukaraba da yake kasancewa tsakanin su da Abu Talib dan ya hana manzo da awa zuwa musulunci da zagi allolinsu kamar da suke fara daga nan kuma za mu yi bayani yadda ake azabtar da musulmai da duk waɗannan hanyoyi suka ci suka ci cinyewa suka koma azabtar da ainihin musulmai kuma za mu ba da sissocin wasu afrad daga cikin sahabbai waɗanda aka gana musu azaba a gobe insha Allah subhanahu wataala kuma waɗannan sunaye kasance cikin nan da muka faɗa na waɗanda suka musulunta lokaci na adda'a sirriya da duk kamar yadda muka fitar da takarda na farko shi ma za mu fitar da shi maimakon haddace sunayen ɗan bol da kuma masu shirya fina-finai samari su koma haddace sunayen sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam salamu alaikum
alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillah anan aka zo wannan majalisi na yau wanda yake ta dauko tattara ne daga kafin musulunci matan ta har zuwa ga cikin musamman labari da musulunci ne ya zuwa a kan kadan insha Allah muna ta da malam kamar da mara ne muna da kauri har zuwa lokacin da son Allah sallallahu alaihi wasallam a saboda haka gobe akwai ci gaban wannan an yi tattara na maulidi annabi sallallahu alaihi wasallam a masallacin juma'a babba in Allah ya yi kana karfe 8 da rabi da don Allah ta ko kuma akwai wannan kake da mu kudin Allah ya ku ci gaba da kula kuma wannan lafiyar sama in Allah ya dawo da ku sai dai kuma idan aka samu bayan Allah su ka bada misali cewa sai mako sai ya bugu a rafin kyauta ma a hanyar su ya zuwa kamar awaniya